ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kanji marar ilimi abun rainawa
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na wannan mako zai tsalaka ne zuwa kasar Kamaru inda za ku ji cewa sama da makarantu 6000 ne suka rufe kofofinsu a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin kasar ta Kamaru sakamakon barkewar tashi-tashin hankula da ya kunno kai a ƙarshen shekara ta 2016 zuwa farkon shekara ta 2017 cikin wannan lamari dai kawo yanzu makarantu 313 ne suka bude kofin nasu shekaru 7 kenan da ake aiwatar da ta'addanci a wannan yanki na masu magana da harshen Ingilishi wakilin mu a kasar Kamaru Maimunatu Sado ta yi bibiya game da wannan matsala na ilimi a yankin Ingilishin na Kamaru bayan da ta ji ta bakin masana ilimi iyaye da kuma dalibai
saboda rashin tsaro da ta'addanci dake ci gaba da yaduwa a yankunan shi yasa muka buƙaci daga bakin babban daraktan wata tashar talabijin Malam Abdullahi
ai wannan babbar barasa na ce wallahi ga yaran mu har ma ga kasar gabaki daya taya zai a ce an wayi gari kasam kawai haka yara ba sa zuwa makarantun boko saboda wasu dalilai iyaye farko sun hana wannan yaran nasu zuwa makarantun kuma da babban dalili domin su ɗan tawayen suka ce har muddin waɗannan yaran sun zo makarantun su to yau ka zo waɗannan yaran an kwashe su an kwashe su ayi garkuwa da su azu akwai shi waɗannan ayi garkuwa da su ai dole waɗannan makarantu har da waɗannan bayan su yaran makarantun ma dalibar har da su kansu malaman sun kawarce waɗannan makarantun nasu gwamnati ta tafi da ke mataki na ganin cewa an bude waɗannan makarantun ai ba zai iya yiwuwa ba a ce fa kaso rabi ne fa kaso 50 cikin 100 waɗanda ainihin makarantun waɗanda aka rufe kuma iyaye suka ce muddin ba a dauki matakan tsaro na magance wannan abu za su bar yaran su zuwa makarantun ba da yawa ba sun kaurace waɗannan guraren zuwa wasu birane saboda wannan bokur ba zai iya ba kin manta cewar har ila yau fa a wannan bangaren akwai rana guda wacce aka kira da ake kira ghost town wanda babu aikin da za a yi har idan ma ka fito kai ma'aikace ma a wannan ranar din ko ka bude shagonka abin da ya biyo baya kai ka nema waɗannan matakai ne waɗanda ainihin gwamnatin ya kamata dauki tsauraran matakai na ganin cewa an tabbatar da ingantaccen tsaro har da zai ba zai kwadaitar da iyaye barin yaran su zuwa waɗannan makarantun kun ga wannan babbar barazana ce ga ainihin wato yara da kuma ita kanta gwamnatin din don bata tsira ba ita ma
sai kuma babban daraktan kungiyar kare haƙƙin dan adam da demokradiya a Afirka Mr. Felix Agbor Kongo ya tofana shi kamar haka
First problem we are facing
farkon matsalar da muke fuskanta daga Amba Boys ne duk wanda ya kuskura zuwa makarantan gwamnati wannan mutum ya shiga tsaka mai wuya sannan idan kuma gwamnati ta yi yunkurin taimakawa al'umma sai kuma al'umma ta fara fuskantar barazana a sansomin rikicin dai mun kauracewa makarantu saboda dalilai na halal amma ba za mu iya kauracewa makarantun na tsawon lokaci ba za mu iya sadaukar da rayuwar yara don dalilai na siyasa ba wannan dalibar Priscilla Ngumshi ta bar binnin kumba da ke sashin renon Ingilishi domin zuwa birnin Douala don ci gaba da karatu amma kuma dalibar ta koka dangane da yanayin da take fuskanta a birnin Douala
I face challenges
akwai wahalar rayuwa cikin wannan makarantar bani da abokani ni kadai ce ina cikin damuwa sosai bani da kowa da zamu zanta da shi ina jin kadai ce Majiyoyi da dama sun tabbatar da yin garkuwa da malamai 19 da dalibai da dama cikin shekara 2018 zuwa 2019 sannan fiye da makarantu 160 da aka kona tun daga bullar rikicin tun ƙarshen shekara 2016 a sashin renon Ingilishi na kasar Kamaru har izuwa yanzu wani daraktan makaranta a birnin Douala Ali Usmaliya yayi mana bayani halin da suke ciki
They come, they don't have documents to prove
A wancan lokaci ba su da ko takarda daya dake nuna cewa su dalibai ne. Babu takardar haihuwa, babu takardar shahada na makaranta, amma dole ne mu karbe su. Ba su da yayin makaranta, babu wani labari game da su, kuma dole ne mu horas da ƴan Kamaru.
Just to make sure we educate Cameroonians.
Malam Zakari dan jarida ne a kasar Kamaru. Yayi Allah wadai dangane da lamuran da ake fuskanta a kasar Kamaru.
Eh wato malama mai murusa da abin da ke faruwa yanzu haka na kasar Kamaru sai mu yi Allah wadai saboda abin gaskiya na da matukar wahala. Sanin kowa ne cewa ministan ilimi mai zurfi ta dauki mataki domin ganin cewa a tsarin da aka kawo na wannan shekara 2023 na wato jarrabawa a kasar Kamaru ta wani bangare idan an duba a yanzu haka idan akwai matsalan mecece matsala ce kawai ta shafi malaman makarantu waɗanda ainihin yawancin su suka kaurucewa makarantun da aka ba su damar wato tafiya yin duba dalibai yayin jarrabawa to da dama daga cikin su ba su kasance a waɗannan makarantun ba kuma yawancin waɗanda ba su kasance a waɗannan makarantun ba makarantun na karkara ko makarantun na karkara ake ga cewa akwai wahala da farko wajen isa can na biyun kuma da akwai matsalar ani wato barasana da su ɗan awara suke yi a shashi da nan ingilishi domin matsalar ba ta tsaya kawai a babban headquarter ani arewa maso yamma da kasar Kamaru ba da kuma a headquarter din kudu maso yamma ta kasar Kamaru ba wato Buya da ainihin Baminda a wa'annan wuraren babu matsala saboda wannan karo ma an samu dalibai 20,000 wa'anda suka shiga jarrabawar ainihin GCA level da GCA ordinary level
to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako sai daga aya a madadin
Maimuntu Sado
daga kasar Kamaru da kuma Jami'a da ta bada umarnin shirin da kuma daidaita shi Jolly Leather Gresham naku babin Reggie Burn ke cewa huta lafiya sai wani mako
an hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa